من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما رد مكثاب حدوى وانا مسلاتي مي أركى إن شاء الله na annur da kenan musatu abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah nasilatul arham mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi bau'il kitabi wa sunna na fadilatul shaykh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karantawa daidai ya bamu ikon fassarawa daidai kuma ya bamu ikon aikata daidai muna kara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni ni da ku Allah ya bamu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin na hani da tsoratarwa ni da ku Allah ya bamu ikon hanuwa da kuma nisantarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 12 a wannan littafi na silatul arham insha Allah muna nawa ga wata yau 29 ba akai 30 ga wata ba yau yaushe ne yau lahadi ne ko litinin ne idan muna son a zauna lafiya da malam bahaushe sai mu ce lahadi in kuma ba haka ba sai mu ce yau litinin ne yau da ran yaushe ne ne a ka'ida a shari'a a yanzu a wace rana muke magana to ashe kun fahimta amma dai saboda al'ada da sabo in aka ce ranar lahadi din ba a yi laifi ba saboda yawanci bisa ga al'ada haka ta nuna amma a shari'a dare shi yake riga wuni zuwa sai an yi daren tukunna wunin ya zo daga baya mun sha magana mai tsawo akan wannan matsala din ba sai na maimaita ba a yau Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya za mu tashi a darasi na 12 a littafin silatul arham insha Allah daidai kan wata matsala za a tashi daidai kan matsala ta 19 a cikin wannan littafi da ke bayani akan silatul arham min aujabil wajibat wa a'zami ta'at, wato sadar da zumunci iya daga cikin wajiban wajibabbun ayyuka. Wato a cikin wajiban ma akwai wajiban wajibai, mafhum? Tayyib. Wa a'zami ta'at kuma iya cikin mafi girman biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka na daga cikin wajiban wajibai, sannan iya daga cikin kuma mafi girman yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. Qala al-mu'allif rahimahullah, mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama, yace afdalus sadaqa ma yu'ta al-aqarib, mafi falalan sadaqa idan zaka yi ta nafila ba ta farilla ba, ita ce sadaqar da ka bawa mafi kusanci da kai ƴan uwanka na jini. A sadaqa ta farilla kaman zakka, wanda ba su da alaka da kai na jini a magana, mafi inganci sun bi haƙƙi a cikinta. Amma a sadaqa ta nafila da za ka yi da kyautatawa, wannan kuma ƴan uwanka na jini sun fi haƙƙi a kan waɗanda suke nesa da kai. Wannan shi ne adalcin musulunci. Fa'ati kulla bi haqqin haqqa, addini ya ba wa kowa haƙƙinsa. Idan yau ka cire zakka, gabanin ka cire ƴan uwanka na jini, ana so ka fara cire waɗanda suke ba su da alaƙa na jini da kai. ƴan uwanka na jini akwai masu cin zakka, amma wanda suke bare sun fi su haƙƙi. Na'am. Amma idan sadaka za ka yi ta nafila ko kyauta, to ƴan uwanka na jini sun fi haƙƙi a kan bare, tare da cewa wanda suke baren su ma suna da haƙƙin a kyautata musu. Mafhum? Tayyib. Wali hadithi Salman bin Amir radiyallahu anin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, inna sadaqata ala al-miskin sadaqa, wa ala dhi ar-rahim ithnatan, sadaqatun wa silatun. Na ga dan kunna wannan ko kai zafi da yawa. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhi, hadisi na 2581 daga hadisin Salman bin Amir radiyallahu anhu, yace anin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, daga annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi, ya ce inna sadaqata alal miskin sadaqatun, lalle sadaka da za ka ba wa miskini tana da cikakken ladan sadaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato miskinin da bai da alaka na jini da kai tana da cikakken ladan sadaka a wurin Allah ta'ala. Wa ala zi ar-rahim, amma idan ka ba wa mabukaci wanda ke da alakar jini da kai dan uwanka, ifnatani, to akwai darajoji guda biyu. Darajar farko sadaqatun, ka samu cikakken ladan sadaka kamar da zaka ba wa miskinin da baka da alakan jini da shi. Na biyu kuma sai yace wasilatun, sannan akwai sadar da zumunci a cikinta. Kaga kenan an yi tarayya akan dukkanin su biyu, sadaka ne. Amma ba wa dan uwanka na jini kuma akwai silatun, akwai ƙara sadar da zumunci a cikin wannan sadaka da ka bashi. Shi yasa idan muka duba da aka zo maganar zakka, ai ba a kira ƴan uwa a cikin zakka ba. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Cikin suratul tauba aya ta 60. Allah ya kira categories guda 8 na mutanen da za a ba su zakka, amma anan bai ce aqarib ba, bai kira makusanta ba. Amma a wasu wurare kuma sai ce a bawa makusanta. Malamai suka ce mafiya yawa inda aka ce a bawa makusanta, ana maganan sadaka ce ta nafila, kaman wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubazzir tabzira, ko fa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil dhalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Kaga a waɗannan ayoyi, aya ta farko cikin suratul Isra ko aya ta nawa, ta 26, aya ta biyu cikin suratul me, suratul Rum aya ta nawa, aya ta 38, jazakallahu khairan, kaga muhallu shahid a cikin wadannan ayoyi Allah yace wa atizal qurba haqqahu ku ba wa makusantan ku ɗan uwa na jini haƙƙin su shine kyautata musu da kuma yin sadaka ta nafila da kyauta da sadar da zumunci gurgurdan iyawan ku musamman a lokutan da al'ada ta nuna muku muhimmancin taimakon juna ko shari'a ta karantar da ku kamar lokacin sallar layya lokacin yin azumi lokacin yin sallar azumi lokacin yin bukukuwan aure lokacin haihuwa lokacin rin lafiya kuma ana da bukata ko lokacin sayan taki wa mutanen kauye waɗannan lokuta ne da yawanci mun saba bisa ga shari'a da al'ada ana kyautata wa juna gurgurdan yadda za a iya kaga sai annan Allah yace ku ba wa me wa atizal qurba haqqahu tukunna sai yace wal miskin kaga annan miskinin ba shine dan uwan ake magana ba kuma wabna sabil kuma cikin rumi yace fa atizal qurba haqqahu wal miskin wabna sabil sai dai zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah yin haka fa shi yafi alkhairi ga duk mutumin da ke bukatar samun yardar Allah kyautata wa makusanta yace masu wannan siffa kuma sune almuflihuna lalle su ne masu rabautuwa ashe taimakawa na kusa da kai gurgurdan abun da Allah ya baka iya daga cikin siffar mutanen da za su rabauta duniya da lahira ni da ku Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin masu rabautuwa duniya da lahira na'am wali hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sannan akwai hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة رضي الله عنه يا كسن شيء أكثر الأنصار بالمدينة وندي في قوة أتشنغل المدينة مالا دوكيا من نخل ندبينه dukiya ta dibino a ka'ida an ce almal ana nufin dukiya ashe dukiya bai takaituwa akan kudi hatta gona dukiya ce amfanin gona dukiya ne bishiyoyin da ake shukawa dukiya ne ai da ba mu gane haka ba sai yanzu da climate change yazo ya ishi mutane sai aka gane cewa dasa bishiyoyi da kaza da kaza iya da alkhairi amma mu ga hadisi da dama sun karantar da haka ka duba fafiyayyen halitta cewa idan akwai itaciya a hannunka zaka dasa sai kuma ya zama za a kura tashin kiyama karka fasa dasawa ka dasa wa zai amfana da ita ana maganar tashin kiyama amma duk da haka aka ce kai duk da haka karka fasa in yanzu za a yi kiyama kuma kana da ice zaka dasa to dasa karka fasa wannan yake bayyana mana yadda musulunci yake ba da muhimmanci ga waɗannan al'amura amma yanzu climate change ne yasa aka gane muhimmancin su amma da ayi rusa bishiyoyi ma sare su ake yanzu ne aka gane muhimmancin su Allah ta'ala ya samu wani lafiya zaka Abu al-Ansar da Abu Talha radiyallahu an iya cikin wanda suka fi kowa dukiyar dibino a garin Madina so da ban ana maganan dibino a cikin kasar Saudi Arabia har a yanzu ba inda ya kai garin Madina din in ana maganan dibino sai a ce Madina in ana maganan ruwan zamzam sai a ce me Makka in ana maganan kifi sai a ce ina Jidda shi yasa mai iya magana cewa wai ma ana indakum illa kaba'i at-tamr ala ahli al-Madina aw kaba'i as-sabaq ala ahli Jidda aw kaba'i zamzam ala ahli Makka wato mai sai da dibino a garin Madina in dai wa yan gari zai sai wato ya hadu da aiki kamar mai tallan ruwan zanzan ne a garin Makka wa yan Makka ko mai sai da kifi a garin Jidda wa mutanen Jidda wato abinda ba shi ke cewa wai jamfa a Josco shine kamar wani abu ne da kake sayarwa a wurin da babu tsananin bukatar sa wato kowa ya mallake shi iya gurgudu wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha mafi soyuwan dukiyar Abu Talha radiyallahu anhu a cikin bishiyoyin dibino da yake shi shine gonarsa ta Bayruha iya da gona mai suna Bayruha Bayruha asali suna ne da ake ishara zuwa ga lambu gare shi suna da ake ishara zuwa ga me zuwa ga lambu lambun da ake samun ƴaƴan itatuwa a ciki ake samun rijiya ta ruwa da ake sha so a duk dukiyar da ya mallaka babu wanda ya kai wata gona mai suna Bayruha ita ce tafi kowace daraja da kaunuwa a zuciyarsa radiyallahu anhu wa kanat mustaqbilatal masjid kuma ta kasance wannan Bayruha din tana fiskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tana daura da masallacin tana opposite da masallacin in ka fito ga kofar masallaci ita ce daura da wajen opposite take kaga wannan ma sai ya kara mata daraja ai a ce lambun gashi ga masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda zaka yi sallah a ninka maka lada ninkin baninki mafhum kuma dabi'a ce ai duk ta musulmi yana bukatar zuwa garin Madina yana daga cikin addu'ar da zaka yi a wuri ka ji mutane sun amsa shine kai addu'ar zuwa Makka ko Madina ko Hajji ko Umra ya Allah duk wanda bai taba aikin Hajji ba Allah kai shi
amin
duk wanda bai taba yin Umra ba Allah ka kai shi
amin
duk wanda bai taba zuwa Makka da Madina ba Allah ta'ala ka kai shi
amin
wanda ya taba zuwa kuma Allah ta'ala ka maimaita masa da imani
amin
wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzon Allah tsira da abincin tabbata a gare shi ya kasance yadkhuluha yana shiga cikin wannan lambu din wa yashrabu yana shan min ma'in daga ruwa fiha a ciki tayyibun wanda yake mai dadi akwai ruwa mai dadi a ciki wannan kuma ke kara bayyana maka a cikin al'amura da Allah ta'ala ya halatta mana zaka samu abu iri ɗaya ne amma wani yafi wani dadi yanzu ruwa ɗaya ne amma sai ka samu a cikin ƙasa ɗaya ruwan waje kaza yafi ruwan waje kaza ɗanɗano da daɗi a baki mafhum tayyib kuma duka natural ruwa ne Allah ne ya halitta amma wani yafi wani kuma ba wani abu aka ƙara a ciki ba haka yake ruwa sai ka sha shi ka ji mai daɗi matuƙa da gaske kuma in ka je ka sha ruwan wata ƙasa sai ka ji shi ma na daban ne in ka je ka sha da wata ƙasa sai ka ji daban ne kuma duka ruwan ne kuma haka Allah ya yi su so a cikin gonar akwai ruwa wanda yake mai daɗi in ji Anas ibn Malik radiyallahu anhu shi safiyayyen halitta in ya yi sallah ya fito a masallaci mun san yadda saharar larabawa take sai ka ga zafin rana ya kai 50 degrees celsius kuma babu AC fanka a lokacin balle a samu AC kawai mafifici ake ɗauka a yi in zafi ya yi zafi kawai sai a rika ɗan jika sama wani kamar a saka wani abu mai kama da tabur markaba sai a jika ta sai ruwa ya rika ɗan jika a kanku shine irin esin waɗancan zamaninnuka da so fiyayyen halitta idan ya fito a masallaci sai shiga wannan gona mai albarka din sai ya sha ruwa a ciki sai ana sai ce ruwan iya da daɗi kaga kenan wannan bai haramtarwa musulmi son abu mai daɗi da yake na halal ne tunda fiyayyen halitta da kansa yakan shiga ya sha don iya da daɗi ba wai imani ba ne Allah ya baka ruwa mai daɗi ka ce a'a ba zan sha ba ne ruwan kwari zan sha mai dauɗa saboda a ƙasar na kulocin da mun ɗauka da ƙazanta da cin ƙazanta an ɗauka wai taƙawa ne wallahi al'azim ba su da alaƙa da taƙawa ba inda addini ya ce ƙazanta ko shan ruwan dauɗa taƙawa ce a'a taƙawa kawai shi ne cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in kai wannan shi ne ka zo mai taƙawa in ya ce ka yi kai in ya ce ka bari ka bari akwai inda Allah ya haramta maka sanya abu mai kyau ba inda ya haramta maka matuƙar na halal ne akwai inda Allah ya haramta maka shan ruwa mai kyau babu shi so da haka abinda taƙawa ke nufi ba shi ne takura kai ba abinda taƙawa ke nufi shi ne bin shari'a sau da ƙafa shi ne an ta'amal ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah wannan shine ma'anar taqwa mafhum tayyib qala anas ibn malik radiyallahu anhu yace falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka da Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامِكُمْ سورة آل عمران آية 92 الله تعالى يقول لن تنال albirra lan har abada wallahi ba za ku samu albir menene albir tafsir ibn abbas da ibn mas'ud da mujahid ibn jabr alaihim rahmatullah wa radiyallahu anhum cikin tafsirin baghwi karkashin wannan aya suka ce albirra shine ay aljannata bima'ana lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim bima'ana ba za ku taba samun aljanna ba har abada har sai kun ciyar daga abin da kuke so dole sai mutun ya ciyar daga abin da yake so zai samu aljanna mafhum tayyib ba za ku taba samun aljanna ba kuma sai kun ciyar da abin da kuke so sannan duk abin da kuka ciyar na halal Allah ya sani idan zaka ciyar sai ka boye idan ka boye Allah ya sani magabata na kware sukan fifita aikin alkhairi a boye ba a bayyana ba tsakaninka da Allah ka idan kai Allah ya sani lokaci ya lalace da ake son bayyana aikin alkhairi aiki na alkhairi an fi samun yaddar Allah a cikin boye aiki fiye da bayyana aiki muna da magabatan da sadaka idan za su yi a dare wallahi alazim ba sa sani ma wanda suka ba sadakan ya sani bare wani ya sani akwai magabaci mai suna Abul Hasan mai arziki ne a garinsa sai ya bari ya shiga cikin wani hali na yunwa a dare sai ya bude gidansa ya riga daukan buhun abinci yana yawo a dare dare iya zuwa ta kan katanga yana jefawa takawa a gidajensu babu wanda ya sani sai ka fito da asuba sai ka samu an jeho maka buhun shinkafa ko abin da ya kama da haka gida aka rasa wa yake wannan a garin Madina suka yi suka yi su gane kuma Allah bai bayyana musu ba sai a ranar da ya rasuwa shagari sai aka ga a dare kowa ya tashi sai ga ba abinci a gidansa mabugata babu sati ɗaya babu wata ɗaya babu suka ce wallahi ma faqadna sadaqata sirri illa ba'da an mata Abul Hasan ba mu rasa sadakar boye ba san da ya rasu sai muka gane ashe duk wannan aikin alkhairin shi yake ba mu sani ba kai da kake yake ba wa ma baka san yana yi ba balle kuma ba wani labari shi yasa aiki na alkhairi mu riga juriya muna boye shi ba abun a bayyana ba ne Allah da kai dan ya sani wani yana cikin bukata ka biya mar kudin makaranta ka biya kudin asibiti ka taimaka wani da kaza duk abin da kai ka bar shi tsakaninka da Allah ka mu kuma idan aka mana alkhairi mu koyi juriyar appreciating alkhairi da kuma cewa wane shi ya mini ina neman taimako wane ya dauki kudi asibiti ne nawa ne iyali ba lafiya sai baka 100 kar ka bari shi sai ya ce shi ya baka kai ka je ka ga yan uwanka uwar gida ga abin da ya faru wallahi wane ya ba mu 100 na asibiti wane danka ya zo gaishe ka da Allah koyi wani addu'a ai mahaifiyar ka ba lafiya shi ban 100 na biya lokaci kaza wani shi yayi kaza mu idan aka mana alheri mu koyi dabi'ar appreciating da gayawa na kusa da mu amana amma kar mu zama kaman kaji idan muka ci sai mu goge bakin mu yi shiru bakin mu alaikum ba haka musulunci yake ba shi wanda yayi ba a karantar da shi ya bayyana ba amma mu da aka mana iya cikin babin godiya at-tahaddus bi ni'matillah ni'imar da Allah ya maka dalilin wani shine ka bayyana ta kuma wannan shine irin dabi'a da muka koya wajen iyayenmu da kakanninmu ba sa rena aikin alkhairi kuma in an musu ba sa boyewa mahaifinka in aka masa alheri shekara 10 gabanin haihuwanka sai an haife ka ka girma ya baka labari zai gaya maka lokacin da ya sitilin gari kaza wane ya masa kaza wane ya masa kaza duk ka san su so haka dai siffa ta mutane na kware suna appreciating alkhairi suna godiya kuma suna gaya waɗanda ya dace a gaya cewa wane ya mun alkhairi na kaza mafhum tayyib lokacin da aka saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so dukiyar da kake so sai ka bayar da ita ba wai wanda baka so ba a gidanka an dafa abinci lafiyayye gabanin yara su bata ake so kai sadaka amma in ka bari sai yara sun yi jagwalgwale da tuwon ko da shinkafa wani ma ya sa majina tukunna yaro ya zo yana nacoci sai ya ce to da Allah ku ba almajirai ba da haka ake neman yardar Allah ba ana samun yardar Allah ne a lokacin da kake sha'awan abun ka bayar mu gane fa ba fa wai ka bada abun da ka gama bukata da shi ba a'a abun da kake so ka dauki wani bangare sai ka bayar a cikin sa to da haka ake samun yardar Allah duba kisar Sa'ad bin Rabi'a da Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu فآخى رسول الله بين سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف لوكتين دي هجرة دغا مكة زوا مدينة dai wajen Sa'ad ibn Rabi'a mai gaya masa radiyallahu anhu yace Abraham ibn Auf ina da gida babba zan raba gida na biyu ka dauki daya tunda kai ne aka ce in sauke ka ina da gona babba mu je gonar zan datsa ta gida biyu na baka rabi rike guda rabi sannan yace ina da mata biyu zai sake guda ɗaya idan ta gama idda sai ka auri wacce kake so sai ce sai ka zabi wacce kake so a ciki kai ka je ta babbar magana kai shi zai zaba yasa Bahaushe ya ce wai wata miyar ni ku Isa na ce wata ta fi ƙarfin makwabtan ma yana kamala Abraham ibn Auf radiyallahu anhu ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malik lakin dullani ala suf Allah ya albarka wa iyalanka da dukiyarka amma bana bukata nuna mun hanyar kasuwa ni ma in je in nema yadda Allah ya baka zai bani ita aljanna akan neme ta in mun ciyar da abin da muke so ne shi yasa magabatan mu irin su Abdullahi ibn Umar radiyallahu an in ka yaba musu abu take sai su dauka su baka daga an ce masa dokin nan mai kyau ne sai ya ce to indai mai kyau ne sai mu bada sadakar zafi sabilillah me dalili saboda lantanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar da abin da kuke so tukunna ku samu aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala مفهوم طيب قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سوقد ايار سي ابو طلحه يميكي سي يدفي وجن منزون الله سي يراد امينتي ثبت اغريش فقال سي يتي يا رسول الله يا منزون الله ان الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى يدا تشوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم سيتي وان احب اموالي الي بيرها ما في سويوان دوكياتا ا دوك دنيا شيني لمبونا مي سونا بيرها وند فيين حليتا دا كانس ينا شيغا تيكي شاروا وانها صدقه لله ارجو برها وذخرها عند الله سيتي مزن الله ككربيتا ا متسين صدقه دا نا باير زوا الله ina fatan Allah ya bani nagartatta shine Allah ya bani aljanna sannan wa zukhraha Allah ya ajiye mun ita a wurin sa zuwa lokacin da nake bukata a lahira fa dha'aha ya rasulullah haythu araka Allah sai yace ya manzon Allah ina roƙon dan Allah ka sanya ta duk wurin da Allah ta'ala ya sa kaga shine maslaha ga sunan na bada ita kai kai me kaga ya dace in za ka batta haka ne kai in za a saida ita ne a gyara masallaci bismillah yanzu a saida ita ne a yi sponsorin masu tafiya filin daga ko zuwa da'awa manzo Allah kai abinda kaga dama ni dai na bayar amma hukuncin yaya za a yi da ita gare ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace bakhin 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 shine kaman Bahaushe ce maka shine magana ta girmama kenan in ka ji Bahaushe ya ce to shine wani tunani yake to Laraba sai ce bakhin bakhin haka wannan expression ne da asali ba wai magana bane amma kuma aka fada to ana mamakin abu ne to shine abun ya bashi mamaki manzon Allah yace zalika malun rabih zalika malun rabih wannan dukiya lalle dukiya ce mai riba dukiya mai albarka rabih daga kaman a ce ka ci riba ne zalika malun rabih wannan dukiya ce lalle da an ci ribar ta me dalili saboda abinda ka bayar dan Allah a lahira shine naka abin da ka ci a duniya wannan kuma karshen sa ba ya sha ba shine ya kare a shadda sai manzo Allah yace wa qad sami'tu ma qulta hakika naji abin da ka fada wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin amma ni ina ga ka sanya wannan din a cikin mai aqrabin makusantanka dan na karba na yi aikin da na ga ya dace ina baka shawari Abu Talha ka dauke ta ka ba wa ƴan uwanka na jini a matsayin sadaka fi sabilillah wannan shine muhallin shahidin kage shi ya bar abawa bare ko ai wani abu annabi yace a'a ba wa ɗan uwan ka kusa dan me ai ba zakka bace sarakan nafila ne to fara da makusantanka sune al-aqrabin fa qala abu talha sai abu talha radiyallahu anhu yace af'alu ya rasulullah zan aikata haka ya manzon Allah fa qasamaha abu talha fi aqaribihi wa bani ammi sai abu talha ya raba gonar tsakanin ƴan uwansa na jini da ƴaƴan baffaninsa da suka saura saboda a lokacin su ne mafi kusanci gare shi rayayyu kana fara da makusantanka rayayyu ne wanda suka fi kowa kusanci da kai in baffanka na nan to haƙƙinsa ya fi na ɗansa in kawunka na raye haƙƙin kyautata masa ya fi na ɗansa mafhum tayyib idan babanka na raye haƙƙin kyautatawa ya fi na kakanka ko da yana raye idan ɗanka na raye haƙƙin kyautatawan ya fi na ɗansa amma lokacin da suka gushe kuma sai haƙƙin ya koma kan waɗanda suke magadansu don haka sai ya sanya wannan tsakanin makusantansa da ƴaƴan baffanninsa wato ƴaƴan baffansa kenan wa fi lafdhin aw wani lafazi shi ma wanda yake muttafaqun alayhi yana bukhari hadisi na 1461 sai yace faj'alha fi hasan ibn thabit sai ba hasan ibn thabit wa ubay ibn ka'ab da ubay ibn ka'ab wanda duka ɗan uwansa ne na jini amma tsakaninsa da su kusan suna haduwa akan kaka na bakwai ne kamar yadda Imam an-Nawawi rahimahullah ya fada akan kaka na bakwai suke haduwa in mun duba cikin sharhansa na sai muslim a littafi na bakwai shafi na 91 yace akan kaka na bakwai ne wato abin da yake nuna maka shine waɗanda suke haduwa akan kaka na ɗaya na biyu na uku na huɗu duk sun yi karanci iya wanda suka haɗu akan kaka na bakwai ya samu wannan ke bayyana duk inda nisan alaka ta kai in dai na kusa da kai suka kauce to waɗanda suke nesa da kai haƙƙinsu yana ƙarfi a kanka ai kaga kaka na bakwai ai nesa ne mu a yanzu ma saboda rashin kiyaye tarihi wake kiyaye kakansa na bakwai tukunna gabanin a gano waye ɗan uwanka na bakwai din kakanka na bakwai mutum nawa ke tunawa mafiya yawa mutanenmu ƙoƙarinsu mai ƙoƙari mafiya yawa shine wanda ya tuna sunan kakan babansa shine ya faɗi sunansa sunan babansa sunan kakansa sai kuma kakan babansa kakan babansa kakansa na nawa kenan na biyu ne to wannan fa na bakwai ya tuna na ɗaya na biyu na uku na huɗu na biyar na shida tukunna na bakwai yana cikin abin da aka cuce mu a wannan bangare na duniya da shine ba mu rike tarihin gidajenmu da asalinmu ina da ɗalibin da na karantar a jami'atul islamiyya a Madina ɗaya daga cikin ɗaliban muna tare da shi a mota lokaci yake ce mun daga zuriyar Imamu Ahmad bin Hanbal ne shi sai da ce kana da isnadin wallahi al'adin ina rufe baki na san da ya bani tun daga kansu zuwa babansu har kan Imamu Ahmad bin Hanbal take san da ya fada wane dan wane san da ya ji har kansa kana kuma maganar kusan shekara 1200 tsakani na biyu akwai wanda yake zuriyar Abdurrahman bin Auf ne radiyallahu anhu shi ma yana karatu a jami'a lokacin na kantar da shi shi ma kaman wasu an tambaye shi san da ya bani isnadi da shajara suna ce masa shajara san da ya bani shajara tun daga kan gidansu har kan Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu to amma mu mun yi sakaci a wannan al'amarin wani yana nan kaka na uku ma ko na hudu har ku ba ku sani ba ku da wani abu wani ma anguwar ku daya anguwa ɗaya amma babu wanda ya kiyaye kuma haka ake zaune kara zube rikici har akan da ɗan uwanka wanda ya ce ku yafe wa juna amma kai baka sani ba sai ka ma yake shi shi ma kuma yana ji da ƙarfi yana yakar ka wajibi ne mu kokarin farfado da wannan idan iyayenka suna raye ko kakanninka suna raye ina baka shawari tun daga yau ko a waya ka fara reaching out to them ka riga jin tarihinka waye baba na san wane ne sunan babanka shi kuma me sunan babansa in ka gama da su ka tafi har kan kakanninka da ke raye kai reaching out to them daga gari kaza zuwa kaza shekara nawa kuka yi me kuka yi kaza su wane ne asalin tarihin ku da ina kuka zo ku saboda mafiya yawa kusan kowa zuwa yi wurin da yake sai dai wani ya riga ya fi wani dadewa wani ya fi wani dadewa ko wanda ya kassasa gari ai assasa wanda ya zuwa yi mahaifa ta fanta mai ta riga garin Gombe zuwa Gombe wurin a nan Gombe ta same mu min babil misal zan iya baka tarihin har yadda aka yi iyayenmu suka sauki Gombe ta da Gombe wajen zan iya baka tarihin amma ba za ka sani ba sai ka kusanci iyayenka da kakanninka wani zai baka wani tarihin bai san wani ba in ka je wajen wani sai ya kara maka abinda wancan bai baka ba in ka je wajen wancan sai ya kara maka abinda wani bai baka ba yana da matukar muhimmanci kuma mu yi kokari mu kyautata wannan ta inda ba za mu sake yadda tarihin mu yake ba idan mu ba mu samu ammana documentin ba to mu yi kokari ƴaƴan bayan mu kuma kar su rasa wannan su ma kuma mu dora su kar su hana ƴaƴan su wannan yana da matukar muhimmanci duk mutumin da bai san tarihinsa ba ai bai san kansa ba ran da ka jahilci tarihinka to baka san kanka ba waye zai iya bani kakannin kakansa na hudu mutum ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya ni dai zan iya yin na hudu ba ina gaba zan wuce ba Isa bunu Ali bunu Ibrahim bunu Isaac bunu Ibrahim bunu Ali waɗannan duka zan iya baka cikakken tarihinsu da inda suka rayu zan iya baka duk zan baka zan iya baka har kakan kakana zan iya baka kakan kakan kakana amma waɗanda suka ban tarihin duka yanzu sun kare dukkaninsu sun kare a waɗanda na zauna da su daga kakannu kannan kakannu maza da mata da iyaye babu ɗaya da ya saura a cikinsu yanzu su inda ban tambaya ba da shi kenan sun tafi da duk tarihin ban sani ba Ibrahim kakana ne babansa Ishaq kakan Ishaq babansa Ibrahim wannan shi ake cewa gwani Ibrahim shi ma wannan gwani Ishaq dukkaninsu marubuta Qur'ani ne tun ada shi gwani Ibrahim ya ta marubuta Qur'ani tun ada aka kai shi Kadem Borno suka yi ta mamakin ashe akwai marubuta Qur'ani a wannan bangare na duniya irin haka in ya rubuta Qur'ani daukansa ake ana kai shi har su Algeria su Al-Maghrib su Misr tun a lokacin ya rubuta Qur'ani saboda ingancin rubutunsa haka shi ma Ishaq gwani Ishaq ne lokacin da yake tafi aikin haji da kafa lokacin sanda shehun burna lokacin ya karbe shi saboda me saboda ya san Qur'anin da yake rubuta da kuma tasirin gidansu a Qur'ani lokacin wani sarki ne mai suna Maisan da Kura shine shehun burna a lokacin zai wuce da kafa ya kwana ɗaya sanda ya aje shi kwana hudu saboda me saboda girman mabota Qur'ani amin Allah ya gafarta musu so ina faɗaitar da mu kar mu bar tarihi ya riƙa yankewa abinda muka tattara mu tattara daga nan mu amince da cewa ƴaƴanmu jikokin ƴaƴanmu wannan ba ƙara koma gidan jiya ba yana da matukar muhimmanci Allah ya sa abuwan ya lafiya qala al-imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace wa fi hadha al-hadith min al-fawaid a cikin wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa daga ciki anna sadaqata ala al-aqarib lalle ba da sadaka wa makusanta na jini afdalu min al-ajanib idan kanu muhtajina falalansa ya fi baba waɗanda suke ba ƴan uwanka na jini ba matukar ƴan uwanka na jinin mabukata ne matukar mabukata ne bi ma'ana in ba mabukata bane to ba a ce sai ka bayar sai dai kawai ka tsaya akan kyautatawa da aka saba bisa ga al'ada ana yi wa mai wadata da talaka ka ji aikin haji ka dan dawo dan darduban sallah dan ruwan zanzam wannan ana ba wa mai shi da wanda bai da shi mafhum tayyib babban ka ne biya maka kujera ko wani kaza dinka ko da fi ka arzikin kaje kana ba za ka da hannu banza ba sai ka nuna kai ma karamci ka nemo wasu jallabiya masu tsada ba irin na sabil na riyal goma goma ba sai ka sai amar masu daraja irin na kwalin nan ka duba wani turaren oud mai kyau ka saya masa iyalansa iya da mata daya ko biyu ko uku hudu kai wa kowa goma na arziki haka ake yi ka nuna kai dan hal ne ba kawai ka je ka dawo ka share hannu ka ba ka zana Allah ya mun je mun da lafiya kana Allah jalla dai saka da alheri ba haka ake yi ba ai shi yasa a sunna ai tukuici sunna ne tukuici ba wai al'ada bane sunna ce to bare wanda ya kyautata maka to mu zo mutane masu karamci har ya zama wai kai kullun sai dai a baka a sama kake kaman aluja ba haka abun yake ba kai ma wata ran sai ka ba وفيه اتشكي ان القرابه يرى حقها في صله الارحام للي اتشكي wannan hadisi muna koyar cewa kusanci na jini ana kiyaye haƙƙinsa a cikin sadar da zumunci wa in lam yajtama'u illa fi abin ba'idin koda ko baka haɗu da dan uwa na jinin ba sai a cikin baba na nesa shine kaka na nesa saboda a shari'a kakanka baba ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين سبب النبي إرادة من تسبت أجريش يا أمرت أبو طلحة شعوا النم لمبون بيرحاد يباد صدقا سوى مكسنسا فجعلها في أبي بن كعب وحسن بن ثابت سيباء أبي بن كعب حسن بن ثابت وإنما أبن سني يجتمعان معه في جد الصابي لما قلنا تافده tare kuma da cewa shi Abu Talha yana haduwa da Ka'ab ibn Malik da kuma Hassan ibn Thabit a kaka na bakwai ba fa kaka na biyu ba ko na uku kaka na bakwai amma duk da haka ya kiyaye ɗan uwansa ne kuma ya dauki wannan ya ba su a matsayin me a matsayin sadar da zumunci da kyautata makusanta Allah ta'ala ya ba mu iko kiyaye wannan وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وأن حديثي يا شيخ مسلم حديثي ندري ترى لتسعين ترى daga hadithin maimuna bintul harith wace ce maimuna bintul harith mata ce iyali ne ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asalin babanta dan garin makka ne mahaifiyarta yar kasar yaman ne fiyayyen halitta ya aure ta dab da shiga makka tsakanin sa da shiga makka kaman kilomita 19 anan ya aure ta a magana mafi inganci ita ce iyalinsa ta ƙarshe da ta rasu a duniya ya aure tana shekara 30 da ƴan kai ba ta rasu ba sai da ta kai shekara 80 da ƴan kai zuwa 90 so bayan wafatin fiyayyen halitta ta dade a bayan duniya kusa ita ce iyali ta ƙarshe da ta rasu duk sauran iyalan su rasu sun batta maimuna bintul harith asali sunanta ita ake cewa barra fiyayyen halitta ya canja ya ce a barra bai ba sai bata maimuna kamar da ya canza sunan barre mai da wata juwairiyya to wanda yake bayyana mana duk suna mai muni ana canja shi ba a bari saboda suna iya da tasiri a kan ɗan duk wanda aka samar suna suna iya da tasiri so mu kiyaye wata zaben suna mai nagarta mai asali a musulunci mu sa wa ƴaƴanmu maza da mata ba suna mai zaki ba mu muna da wata ɗabi'ar wai san suna mai zaki wani sunan ma ba a san asalinsa ba haka ya faru da wani mutum ya ji suna irin mai zaki a faɗa wannan ya ce ya yi wannan a saki wannan ya yi a wannan bai yi ba a kammala ya je gaya iyalan ran da aka haifa masa ya faɗi sunan a waya aka gaya masa ya fita kuma su iyalin da suka manta sunan masu zuwa suna sun zo ba a san sunan ba an manta aka kira shi ya ce wallahi shi ma ya manta yanzu duk irin waɗannan sunaye da ake da su suna na Khadija, Aisha, Zainab, Safiya, maimuna, juwairiya, duk irin waɗannan sunaye, Fatima, sunaye Hafsa, waɗannan duk sunayen ba su yi wa mutum ba, sai ya ji ya samu wani suna mai zaki. Suna mata wai Zinatu, Zinatu, shi wannan ya ga masa duk waɗancan sunayen. Subhanallah, Allah ya gyara mu. Allah ya gyara mu. Al'amarin babu daɗi, mu riƙa duba suna mai asali ba suna mai zaki ba. Mafhum? Tayyib. To ita Maimuna bintul Haris, Allah ya ƙara mata, da annaha a'taqat walidatan fi zamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lalle ita ta yanta walida, walida shine kaman baiwa mace. Baiwa mace da ake cewa walida. Fa zakarat zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bayan ta yanta sai ta gaya fiyen halitta, ai wancan baiwa ta macen nan na yanta ta manzon Allah. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, law a'taytiha ahwalaki, da kin bada ita ga kawunnanki, kana a'zam li ajrik, da wannan yafi girman lada gare ki. Ai da kin bada ita zuwa ga kawunnanki, ƴan uwan mahaifiyarki, ai da yafi miki lada a wurin Allah. Wannan yake bayyana mana ɗaukan baiwa, ka bada kyauta wa ƴan uwanka na jini da ke bukata, ya fi ka ƴanta baiwa ɗin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama, yace fihi fadilatu silati rahim, a cikin wannan akwai falalan sadar da zumunci, wal ihsan ila al-aqarib, da kuma kyautatawa ga makusanta, wa addahu, kuma lalle shi afdalu min al-itq, wannan yafi falala akan yantawa, ka dauki baiwa ka ba wa ƴan uwanka kyauta, yafi ka yanta. Wa fihi, a cikin sa akwai al-itina bi aqarib al-um, a cikin wannan akwai kula da ƴan uwan mahaifiyarka, ikraman bi haqqiha, dan kokarin girmama haƙƙin mamarka a kanka, to ka riƙa kula da ƴan uwanta. Wannan yar mahaifiyarka ne, wannan ƙanwa ce, wannan wan mahaifiya ce, wannan ƙaninta ne, to ka riƙa mai damuwa da ƴan uwan mahaifiyarka. Kana raye kuma musamman bayan rasuwarta, saboda me? Idan kai haka kana girmama mahaifiyarka ne. So duk wanda damu da ƴan uwan mahaifiyarsa bayan rayuwarta musamman, to iya bayyana cewa lalle ya san girman mahaifiya a wurinsa. Duka ƴan uwanka ƴan uwa ne, babu ko kokonto. A wani bangare ƴan uwan uba sun ma fi haƙƙin nauyi na walittantaka akan ƴan uwan uwa, amma kuma ƙauna na haƙiƙa an fi samu a bangaren ƴan uwan uwa fiye da ƴan uwan uba a mafiya yawan lokaci. Sun fi nuna ƙauna na haƙiƙa. Na'am. Wa huwa ziyadatun fi birriha, kyautatawa ƴan uwan babarka, mamarka, innanka, kyautatawa ne a cikin nagarta gare ta, in kai wa ƴan uwanta kaman ka mata ne. Wa fihi jawazu tabarru'il mar'a bi maliha bi ghairi izni zawjiha, a cikin wannan kuma iya nuna mana halascin mace na iya yin kyauta da dukiyarta ba tare da ta nemi izinin mijinta a cikin kyauta din ba. Don ita Maimuna bintul Harith, sanda ta yi kyauta, ta ƴanta baiwar ta ba wa fiyayyen halitta labari, kuma shi ne mijinta, sai ce af aida kaza kika yi da yafi, amma bai ci abin da ta yi laifi ba ne. Ala ayyi halin, mace na iya kyauta da dukiyarta ko da ko ba ta nemi izinin miji ba, amma in ta shawarce shi, matukar mijin ba tangaɗaɗɗe ba ne, ba bahago ba ne, ko zai fi kyau in ta shawarce shi. Akwai mazan da suke in za ki alheri sai su taimaka miki, su ce a yayi kyau, amma wani mijin marowaci ne, in ma shi kika ba wa ya bayar zai haɗiye ne ya hana. Mace da ce maka wai miji yana sata ɗan kunnanta na gwal yana sayarwa ya cinye, ta ɗaki ɗaya suke, amma kullum abin taɓo yake, don in ya gani ta shiga uku, to ya lamari ya lalace. Al'amari ya yi me? Ya yi a ce miji yana nan muzuru, al'amari ya lalace. Duk abin da ta ajiye zai yi sama da faɗi da shi. Kuma ta ce ta yadda take ganiya sai ya zo ya tsume. Wai kar ma a ɗauko magana. Ana kuma ya fara, to ba laifi ki ba dai, ai na ce ki riga adanawa, ai na ce kaza 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 sauransu. Kuma sai ya zama me? Sai yanzu ya koma faɗa. Kuma shi ya na muzuru. kuma shi yake fada, wai Allah wadan naka ya lalace kuma ka rasa ita mai rauni iyalinka, ita za ka yi na muzuru kuma ka ce mai kana tausayinta, ai kai ya dace ka nema ka bata ba nata ka dauke ba. To idan mijin naki ba wai ba hagwon mutum bane, shawari da shi yana da muhimmanci, musamman a babban abin da zaki da dukiyarki babba, kaman dan karami ne yau da kullun, wannan babu damuwa, amma babban abu mai biki na da gidan haya zaki sai da shi a gari ka, zaki mai da shi gari kaza, ya dace ki shawarce shi matukar kina ga ba zai misleading dinki ba, in kuma halinsa ne ya jawo baki a shawari da shi, to adan ba zan baki laifi ba. Wannan iya cikin Sahih Muslim, maganan Imam An-Nawawi rahimahullah a littafi na 7 shafi na 91. Wa Abi Sa'id radiyallahu anhu fi qissati Zainab imra'ati bin Mas'ud. Wannan hadisi ya zo daga Abu Sa'id radiyallahu an, daga cikin kissa na Zainab matar Abdurrahman bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sunan iyalin sa Zainab. Annaha qalat, lalle ita tace, ya nabiyallah, ya kai annabin Allah, innaka amarta al-yawma bis-sadaqa, lalle yau kai ka umurce mu da yin sadaqa. Wa kana indi liyul li, sanani a wuri na akwai kaman ado, kayan ado na mata shine kamar ce dan kunna da sarka da warwaro mafiya yawa, kaman a ce wanda suke na zinare. Tace fa aradtu an atasaddaq biha, ina niyyar nayi sadaqa da waɗannan gwalagwalan nawa. Faza ama bunu mas'udin annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim, sai ibnu mas'ud yari ya cewa da shi da ɗansa, annahu wa waladuhu, shi da ɗansa ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim, su ne wanda suka fi dacewa na ba wannan. Ta ci da sarƙoƙinta ne da ɗan gwalagwalanta da ɗan warwaro za ta yi sadaka. Ibn Mas'ud ya da bukata, sai ya ce to ni fa ina ga ka'ida, ni da ɗankin ne dace a bawa. Ita kuma sai take kokonto, saboda me? Saboda tana fahimtar cewa maybe ya so kansa ne. Irin wannan ɗabi'a ba a rabuwa ne ta tsakanin miji da mata. Duk yadda aka yi, ko ɗalibar ka ne take zuwa islamiyyarka, take in kana nasiha ta zauna ta yi ta zuba hawaye, ran da ka aure ta aka fara zaman aure, ko ba haka fara a zauna ba, yanzu ba kallon akara makalla take maka ba, wani kallo take maka, wanne wallahu alam, kai ma ka sani ba sai na faɗa ba, mal mas'ud ahalabi a'lamu min as-sa'il, anan ba sai na faɗa ba. To matsalar da muke samu shine ustazai sai ya zo shi sai ga ɗaliba ya ce zai aura, kuma ya aura, wai yadda take girmama shi a aji a karama kan assalamu alaikum wa rahmatullah ta wuce, wai haka yake so yanzu a gidan aure ta masa, a'a ba za a yi ba, ai haka ba. In kana son wannan girmama ya tabbata, to batta a gidan babanta, daga nan ta je gidan wani, sai ta fita a cikin ajin ƴan mata da koma ajin matan aure, to anan za ta girmama ka. Amma ba zai yi ka auro ta, ku zo ku zauna gida ɗaya ɗaki ɗaya, kuma ka ce wai yadda take a ajin islamiyya haka za ta maka, haba mala, ka kaso kanka da yawa. Yanzu a kai aurinta ba aka rama kan labar, yanzu kai mai gida ne. So duk wannan girmama wanda kake gani, sai ka haƙura da shi, za ka sadaukar da kashi 70 zuwa 80 cikin 100. Yanzu sai kuma ka nemi girmamawa da ya dace iyali ta yi wa mai gidanta. Wannan kuma yana faruwa ta ɓangaren ka riƙe mutuncin kanka, haƙƙoƙinta da shari'a ya ɗora maka duka, ka kiyaye iya gwargwado ka ba ta haƙƙin. Sannan kuma rayuwar aure, ka yi rayuwa ta aure irin wadda ka koya mata islamiyya ake yi, don daga can ka yaudaro ta amince da kai, ka yi ta mata bayanin rayuwar auren, annabi yana kaza, an karantar da kaza, to sai ka yi irin wannan. Ba ka zo ka koya mata hayatun nabi ma ahalihi, kuma yanzu ka zo ka shiga rayuwar ɗan duniya kuma ta saurare ka, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. So wannan iya cikin kurakuran ustazai, in ka yi alkafura ko al'imani ka ce za ka auri ɗalibarka, to ko fa yanzu tana zuwa, yanzu abin da take bukata yadda ka karantar da rayuwar aure a aji, sai ka yi irinta. Kuma duk haƙƙoƙi da kake ta bayani, kake ɗaukan diri, huƙuƙu zauji ala zauja, huƙuƙu zauja ala zauj, yanzu sai ka ɗabbaka su 100%. In ta maka afuwa, to ka samu 99%. Wannan ka'ida ne, duk a kiyaye. In kuwa ba za ka iya ba, to batta ta riƙa maka akar makallan, sai ku zauna lafiya. Daga gidan babanta sai wani ya ɗauke ta, daga nan sai da koma ajin matan aure, kana da ajin sai da kare shiga wata kila. to zai ga darajarka ta karu. Amma in ka kawo ta gida, to ba zai wancan ladabin ajin shi zai anan ba, shi wancan yanzu ka riga ka zubar da shi completely, ka fita daga akara kalla mala, yanzu ka zama mai gida, saboda za tana ganin ka ka sha rawani, ka sha huda, kana zuwa idan ka a kasa ko daga kan ba ka yi, in ma wani abu ya wuce ka ci astaghfirullah astaghfirullah. Yanzu kuma a gida ba haka kake ba. To wancan sai ka hakura da wancan, sai ka zo ka nemi wannan din kuma yadda ake yin sa. Yana ce matsalar ustazai, da daman ustazai suka wuri ɗaliban su a samu matsala, to fa inda suke missing kenan. Wai duk yadda take ajin wace ta yi a gida, kuma shi fa yadda yake zuwa ajin ba haka yake zuwa a gidan ba, kuma haka yake so a rayu da shi. Sai ka ce mala'ika, ai ka san ba zai yi ba, yanzu dole in ta ka aure ta, dole sai abinda ka koya mata ajin sai ka tsabbaga shi, don akan wannan ta yadda da kai tana ga yanzu yadda ake ajin nan haka za ka yi rayuwar auren. In ku ba ka yi wannan ba, to tana makin ta ga kayafe da sai girman ka yi zube. Mafhum? Tayyib. Don haka sai Ibn Mas'ud ya ce shi da ɗansa ya dace iyalinta ba wannan gwalagwalan da za ta yi sadaka din. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da tambayi manzon Allah ce ga abin da Ibn Mas'ud ya fada, sai annabi ya ce sadaqa Ibn Mas'ud zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Yace Ibn Mas'ud ya faɗi gaskiya, da ke da ɗanki su suka fi dacewa ki ba su wannan sadaka, saboda sadakar nafila ne ba ta farilla ba, don haka su ya dace a ba wannan sadaka din. Wannan kuma ke ƙara bayyanawa cewa duk da kake da iyali, kuma duk da kake da addininka, in kai fatawa wani lokaci sai ta nemi fatawar wani mutum kuma, saboda kai ana ga fatawarka yanzu akwai dan 419 a cikinta, sai wani yayi validation fatawar sai a ce shi da gaskiya abin da ya fada gaskiya ne. Amma kai saboda tana ga yanzu ba zai yi kaza ma, kai ne ake karanka kuma kai ne alƙali ba, shi ne matsalar da ba a ganiya. Wai shi yana son da shi take fada, kuma shi ne mufti din, kuma shi ne alƙali, ba ustazu, ko ai ba kai adalci ba. Sai ka bari inda ake da matsalar da bai ta shafe ka ba, za a samu objective opinion naka, sai ka nemi. Amma a yanzu kai ne tukunna ake husuma da kai, kuma sai ka ce kai ne mai fatawa, kuma kai ne alƙali, ai mulkin mallakan yayi yawa, dole ka dan sakar ka ce ka bari tukunna ta nemi fatawar wani. In yaso in baka dade wannan ba, sai ka kira shi a waya ka ce naji dalibai na sun kira fatawa ka ce kaza, eh to ni ga fahimta ta, sai ka sa hands free sai daliban naka su ji, kai kana nufin iyalinka ko in ka kure shi to sai ta ji. Amma ba zai haka kawai ka zo kuma kai aure ta kuma ka yi abin da bai dace ba, kuma ka ce kai ne mufti kuma kai ne alkali, sai ba a haka. Dole ka rike ɗaya ka hakura da ɗaya. ولحديث زينب الاخر او حديث زينب ندب وفيه تيوا انها ارسلت بلالا سيتا ايكا بلال يسال النبي صلى الله عليه وسلم ايا تنبين النبي صيرا دا امينتي سبتا غريشي ايجزي اني ان انفق على زوجي شين يا وداتار دني اذن نبا دا wannan sadaka ta nafila ga mijina wa aitam fi hajri da kuma marayun da ke under my protection wanda suke kaman kan cinyata su ne wanda suke ƙarƙashin kulawata, cewa a tambaya mun idan na ba mijina da waɗannan marayun da ke gabana sadakar nafila yayi. Fa sa'alahu, sai Bilal ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai yace na'am yayi. Walaha ajran, tana ma da lada biyu, akwai ajrul qaraba, akwai ladan kusanci na mai gidanta ne da marayunta, wa ajrul sadaqa, kuma akwai ladan sadaqa. Mafhum? وفي لفظ لمسلم اتشين wani lafazi na muslim lahuma ajran, suna da lada biyu a cikin wannan, akwai ajrul qaraba da kuma ajrul sadaqa, ladan kusanci na auratayya, saboda banda kusanci na jini akwai kusanci na auratayya, wanda dalilin wannan ana cin gadin juna ma. Wa ajrul sadaqa da kuma ladan sadaqa, li'annaha, domin ita kana ma'aha imra'atun min al-ansar hajatuha, sannan tare da ita akwai mace daga cikin al'ansar wanda bukatarta shine ko ita ma bukatarta ta, so zaka abinda zata bayar sai ta bawa ita matar tunda tana karkashin ta ita ma wanda ya zama akwai ajrul qaraba akwai kuma ajrul sadaqa qala al imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace fihi al hasu ala sadaqa ala al aqarib wa silatil arham a cikin wannan akwai kwadaitarwa wajen bada sadaqa ga makusanta saboda wannan iya sadar da zumunci wa anna fiha ajrayn yin wannan kuma iya da lada guda biyu ladan kusanci da ladan sadar da zumunci wannan ma iya cikin littafin sharhan muslim da imam an-nawawi a shafi na bayan wancan shafi na 792 wancan 91 as-sadaqa ala dhi ar-rahim alladhi yudmir al-adawa fi batinihi min afdalis sadaqat yayi muke da lokaci na sara miki na minti da ko biyu sai mu dakata ana insha Allah idan Allah ya kai kwanan mu a darasi na 13 sai mu tashi akan wannan ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa abinda muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم